أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا يو أشرن دبير غوطان ترى نشيكرا تدبو بيجد أشرن دبيو ميلادية za mu ci gaba da kawowa lamba ta bakwai ko kashi na bakwai na sababbin cutoci da cutoci irin na zamani da waɗanda suke bijirewa magani da kuma sababbin dabaru na yaƙi da su a kashi na shida da ya gabata mun kawo irin matsalar da budurwa saliha mumina ta kan gamu da shi bayan an yi aurenta aure lafiya ƙalau cikin soyayya da ƙauna amma zai kasance matsaloli waɗanda ya kasance ba a taɓa tsammani za su faru ba kuma ba a taɓa ganin irinsu sun taɓa faruwa a waɗansu gurare ba sai ta faruwa kuma har abin ya zo ya shafi ma mijinta ya zo ya shafi ƴaƴanta ya zo ya shafi iyayenta ɓacin rai da baƙin ciki da rashin kwanciyar hankali shi ma su shafi iyayensa su shafi ƴan uwansa da danginsa to yau za mu kawo ɗaya ɓangaren na su kuma samari waɗanda ya kasance salihai ɗin ne wanda na kirawo matsalarsu da larura irin ta salihai larura irin ta muminai tun kafin auren mahaifiyarsu dama mun yi bayani Iblis yakan ta ƙoƙari ya ga cewa ba a yi auren ba in kuma an yi auren ya ga cewa ba a haifi wannan yaro ba in kuma an haife shi ya yi ta kawo matsaloli na kar ya rayu in kuma har ya rayu ya kai shekara irin ta karatu to nan ma ya yi ta ƙoƙari ya ga cewa bai karatun ba in ya gama kuma karatun lafiya ƙalau to kuma zai shiga cikin jama'a ya kuma shiga shi ma tafiyarwa da rayuwarsa irin ta mutum irin ta wanda ya kasance ya girma to amma kafin a ce din ya fara samun mushkilolin da za mu yi bayani ya kasance salihi ne mutumin kirki ne wanda ya kasance iyayensa suna ƙaunarsa su ne masa addu'a malamai suna ƙaunarsa su ne mar addu'a manya suna ƙaunarsa su ne mar addu'a yara suna ƙaunarsa hakanan kowa da kowa maza da mata yara da manya abokai haka na gida abokai na unguwa abokai na gari abokai na makaranta abokai na waɗansu mu'amaloli ko waɗansu ƙungiyoyi da aka shiga duk suna ƙaunarsa suna son su yi mu'amala da shi dukkan wanda ya shiga wata mushkila da ya zo ya gaya masa ƴan mintuna ne zai ɗauka kawai da ya faɗa musu abin da za su shi kenan wannan mushkila ta ware dandanan zai ba su shawara yadda za a ware irin waɗannan matsaloli kuma su gamsu sun san mutumin kirki ne sun san salihi ne me yawa ya kasance haka har lokacin da yake yin karatu muna fin karatu irin na zamani kenan wanda ake farawa tun daga gona zai su ko ake farawa tun daga raura har ya zuwa primary secondary university duk in an yi sa'a waɗannan duk ya gama su lafiya ƙalau to yanzu abin da ya rage kuma zai shiga cikin rayuwa ya zama shi ma babba adult to a nan ne fa in ba a yi sa'a ba waɗansu tun kafin wannan lokaci waɗansu tun daga sakandare ma sakandaren za ta ki kammaluwa yadda ake bukata a canza wannan makaranta nan ma ya kasance abin da ya ba a canza wannan bai yi ba wani lokacin iyaye su canza wani lokacin kuma shi ya canza wani lokacin a bada shawara a canza a kai shi wannan gari a kai shi waccan ƙasa akwai wanda za kai su ƙasa ƙetare don su yi karatun amma a can ɗin ma ba zai yiwu ba karatun komai tsadar makaranta komai nisan makaranta a ce a canza subject ɗin abinda zai karanta ko daga shi ne shi ma a canza ina shi ma ba zai yiwu ba duk wata hanya da za a bi a ga cewa yayi karatun abin ya gagara waɗansu tun kafin ma su gama sakandare ko su gama university abubuwan suke faruwa za a samu waɗanda zai kasance su zo su gama ɗin watakila ko wajen rabuwa da makarantar wajen ko samun certificate ko samun wani result kyakkyawa duk shi ma wannan a yi ta samun mashikiloli da makarantar da jami'an makarantar da malaman makarantar to duk idan an tsallake wannan shi kenan ko dai tun da karatun ya ƙi yadda ake bukata to bari shi kenan a haƙura a kama sana'a a kama wani aiki kama wani business tunda karatun bai ba kuma ba a ta zama ba hakan nan shekaru suna ƙara tafiya to a nan ne fa za a ga kuma ya fara shiga waɗansu muke wato bayan wannan za a ya shiga waɗansu mushkiloli kuma na rayuwa ɗin har yanzu makarantar an gama ta amma babu aiki ko babu aikin kirki ko a samu aikin amma kuma ya kasance a yi fassin ɗinsa ma a kai shi gunda zai fara aikin ma ya gagara wani sai a shekara biyu an ɗauke shi amma kuma a ce gashi ka zo ka fara aikin a bai gagara to sannan kuma sai mu'amalarsa da mutane ta zama wata gurguwa wato ba kamar yadda aka san shi a da ba an san shi mutumin kirki ne mai nutsuwa amma a yanzu duka lamarin nasa ya canza a rasa to ta yaya za a yi wannan yaro na kirki a ce ya canza haka ai ta shaki faɗi ko shaye-shaye yake yi ko yansu abokai ne ya samu su ne suka jefa shi a cikin wannan hali ta irin shawarwari da suke ba shi har suka rinjaye shi ya kama hanya irin tasu wato ya zama duk wani abin da aka sanya na kirki na kyakkyawar mu'amala yanzu kuma babu sai dai kuma mummunar mu'amala tare da mutane akwai wanda kuma zai kasance a suna nan akan halayensu din kyawawan halayen amma kuma kyakkyawar rayuwa ta gagara saboda haka zai zama cewa idan mu'amala ce irin gurguwar tsakaninsa da mutanen gida a rika samun takun saka shi yana so ya kyautata musu ya kasa su suna ganin ya daina yi musu abin da yake musu da alalace ko da ma zuwa ya gaishe su kamar yadda ya saba yi da safe da yamma duk sanda ya fita ya dawo ya je ya gansu ya gaishe su yanzu suna gidan yana gidan sai dai ya fito ya fita kamar asace ba san ma ya fita ba wani lokacin ba zai gaishe su ba suna gida ɗaya amma sai a kwana uku bai je ya gaishe su ba a zuciyarsa kuma yana ji yana so abubuwan da yakan kawo musu wanda zai faranta musu wata tsaraba in ya fita ya dawo ya kasa yi yanzu ko dai saboda babu abin da zai yi din ko kuma akwai abin da zai yi amma kuma hannunsa ya ɗauka ya bayar ya kasa amma zuciyar tana so daga nan ma a fara samun mushkila tsakaninsa da iyayensa a samun musu samun muskila tsakaninsa da 'yan uwansa da mutanen gida da dangi da mai son sada zumunci ne amma yanzu ya dauke kafa gabaki daya abubuwa waɗanda suka shafi na faranta rai wanda ake yi a dangi wani taro ne na aure wani taro ne na wata walima wani taro ne wanda akan yi koda na irin na ƴan uwa a tare a tattauna waɗansu matsaloli yadda za a warware da kuma irin yadda za a kawo shawarwarin da za a iya samun ci gaba a rayuwa sai a ga cewa duk irin waɗannan abubuwan baya zuwa ko in zai je sai dai ya je wani ba zai je wani ba ko kuma sai dai ya je a makare abin da ya shafi aure ne wanda idan ya je kuma din za a yi farin ciki za a yi murna shi ma zai ji daɗi amma ba zai iya zuwa ba waɗansu abubuwa da suka shafi na addini ne shi ma ya kasance baya mai da hankali a cikinsa to haka za a yi ta samun mu'amala irin wannan mu'amalarsa da wayancan abokai nasa waɗanda da suke da kyakkyawar mu'amala yanzu sam ko yana gudunsu ko suna gudunsa haka abokan mu'amala wacce za a yi wata sabga don a samu alkhairi su ma duk sun jajja da baya shi ma duk ya ja da baya shigarsa cikin jama'a ta yi ƙaranci ya riƙa jin cewa babu abin da ya fi mai daɗi a duniyan nan kamar ya shiga ɗaki shi kaɗai ya kulle shi ba zai fita ba kuma ba wanda zai shigo to alhamdulillah shi wannan shi ne fi mai daɗi ya kasance shuru-shuru da kamar mai farfar da jama'a ne amma yanzu ya koma shuru-shuru ko da yana ta yajar da'awa sai dai ya shuru su kuma su suna ta zancensu suna hirarsu kila suna wasa da dariya amma shi ya yi shuru in kuma shi kaɗai ne yake zaune wani ya zo ya zauna wato sai ji kaman yazo ya zuba masa wuta kaman yanzu ya koma zaman da yake kama akan ƙaya yake idan suka zama biyu to idan ba zai iya tashi ba saboda wani matsayi da suke da shi a gunsa to dole sai dai ya zauna haka amma ba zai sa baki a maganganun da suke yi ba ko kuma wataƙila ya tashi kaman zai je ya wani abu ne ya dawo amma shikenan ya tafi kenan haka nan mu'amala da waɗanda suke na sama da shi wanda ba na gida ba mutanen unguwa da sauran jama'a sun saba cewa yana girmama su yana karrama su yana gaishe su ya daina yara waɗanda yake haba da su yake tausaya musu yake taimaka musu ya daina malamansa waɗanda jifa yakan je ya gaishe su duk ya daina waɗansu abubuwa da ake yi a gari ko a unguwa a inda ake gayyata ba zai je ba kuma ba zai faɗi ga dalilin da yasa ba zai je din ba saboda shi ma bai san me zai ce ba kuma in ya faɗa din in ya faɗi gaskiya to sai a riga ganin cewar ya shiga wani hali to dole sai ya bar abin a zuciyarsa kawai kuma wannan harin barin abin a zuciyarsa kuma har yanzu cikin ɓacin rai ne cikin damuwa ne zai zauna cikin baƙin ciki kuma watakila wani ya yi hasashen in an gano ɗin ba waɗansu ne suka saka shi ba ba a ji wani abu da ya yi na asha a waje ba ba a gan shi tare da waɗansu ɓatattu ba to sai a riga ganin to ko depression ne abinda za a fara tunani kenan watakila waɗansu da suka fi ƙarfinsa wanda dole ya je maganarsu a kai shi asibiti a ce da an je da wanda ake wannan depression ne kawai abinda za a sai a haru ƙwaƙwalwa shi ku sam ba depression ba ne wannan larurar ce haka nan take duk abinda za a yi na magani na ƙwaƙwalwa ba zai ba kuma ba zai daina ba sai ma abin ya ƙaru in ba a yi sa'a ba sai a taɓa wani guri na ƙwaƙwalwa ɗin a inda nan ne tunani yake a inda nan ne komai na basira da kwanciyar hankali yake kuma shi kenan ya zo ya sake fadawa cikin mummunan halin da gara ma halin da wannan hami sauki kenan wani lokacin ma a ma ɗauka cewa to ko ƙwaƙwalwarsa ta taɓa a kai shi asibiti irin na masu taɓin ƙwaƙwalwa alhamdulillah shi duk ba haka ba ne saboda haka kuma waɗansu duk wata shawara da za a hango din a zo a ce za a bai shawara ne ya nemi magani ko ya kaza a'a ba zai yadda ba wannan ce ta sama waɗanda suka fi ƙaunarsa a duniya kuma su ne suka koma ya fi ƙinsu a duniya waɗanda suka fi ƙinsu a duniya yanzu ya koma kuma su ne ya fi so saboda waɗannan za su taimaka masa ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki shi kuma mai yawa yana ganin shi ba fa abin da yake damunsa da za a kawo da mahaifiyarsa za ta kawo wani abu ta ce gashi wannan ci ko wannan shafa ba zai karba ba in ya karba ma kai abincin ma da za a bashi ma a cikin gida ce ya ce ba zai ci ba shi riganta wani abu aka sa a ciki wanda dama wani abu aka sa masa ya koma irin wannan hannun saboda kashi ba zai sake cin wani abu a hannunsu ba in ku an bashin ma ya rika jijjuya wai yana ta dubawa ciki wai ko zai gano wani abu a ciki da aka saka to haka zai zauna babu ma'amala ta baka abinci ma ba zai ci ba shawara an bashi ba zai karbi wannan shawara ba haka zai ta zama zai ta zama wani kuma kila ba zai kai haka din ba wani kuma zai kai fiye da haka ma waɗansu za a ga cewa musulmi ne kila suna da wata sana'a da suke yi masu irin wannan halin amma saboda sun san musulmi za su yi ko yi musu addu'a ko ƙoƙarin yin abin da za su fita daga wannan hali to sai su ɗauki ma'aikatan ma wanda ya kasance arna ne ba ma musulmi ba ne sun gwammace su yi ma'amala da waɗanda ba musulmi ba akan su yi ma'amala da musulmi yan uwansu sun fi so su yi ma'amala da ne da na nesa akan su yi ma'amala da wanda yake na kusa da su irin waɗannan mushkilolin za a yi ta samu na hulɗa da jama'a to saboda haka wanda yake cikin wannan hulɗa ko wannan ma'amala ko wannan mushkila ai magana aure ita ma ina ita ma ta zama wata babbar matsala babbar mushkila wanda ya kai ga wannan dama samsam babu zancen auren a gabansa saboda shi ba bai yadda da kowa ba bai yadda da wata mace ba a duniya bai yadda da ya zauna da wani a duniya ba wanda kuma ba su kai wannan din ba za su yi ta kokarin yin auren amma duk hanyar da suka bi auren ya kullu ya kiyewa ko su su rasa wacce suke so ko kuma duk wacce suke so din ita kuma ta ki san su ko kuma in sun samu wacce suke so din an amince sai abu ya zo gab da za a yi kila an sa rana ma ya wargace in ya sake harar wata ita ma sai abu ya yi nisa ya je gab shi ma ya wargace duk lokacin da aka ce ya fara neman yarinya kuma ta nuna tana ƙaunarsa in dai ta nuna tana ƙaunarsa magana ta yi ƙarfi to shi kuma daga nan ya batta kenan kuma sai ji baya santa duk juyin da za a yi duk shawarar da za a bashi ba zai yadda ba saboda haka auren ba zai yi ba ko kuma ce ba zai auren ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza shi yanzu ta ya zai aure ko ba shi da lafiya yake gani ko kuma bai samu wani jari wanda zai rike wanda da shi da matar za su zauna cikin kwanciyar hankali ce sai ya samu jari ya ce sai ya samu aiki tukunna wani lokacin kuma in ya samu aikin ma ya ce a'a sai ya samu aikin wanda ya kasance mai albashi sosai in ya samu ɗin ce to sai ya yi gida in ya yi gidan ya ce sai ya yi mota sai ya yi abin hawa duk wannan ba abu ne wanda zai same shi a wata ɗaya ko shekara ɗaya ba saboda ka sai ta ɗaukarsa shekaru sai ga cewa saurayi ne amma kuma yanzu ya kai shekara 40 wani ya kai shekara 50 wani ya kai shekara 60 wani ya kai shekara na ga ɗan shekara 70 kwanan nan saurayi abokansa ma sun hadu sun ce ya nemo kowace mata ce za su aura masa. Satin can da ya wuce mun ga irin waɗannan duk wannan shirye-shirye ne da makirce-makirce irin na Iblis. Saboda menene? Saboda idan ya zama cikin kwanciyar hankali, idan ya zama da kyakkyawar mu'amala da kowa da kowa, in ya zama duk sauran sassan rayuwa din wanda za mu zo mu yi magana kila ko a makon gaba, na abin da ya shafi neman abinci, na abin da ya shafi ibada, na abin da ya shafi ma lafiyar jikinsa, shi ma sai ka ga wannan din ya ƙara jan abin, ya ƙara shiga cikin masifu da bala'ai da baƙin ciki da ɓacin rai. Wannan shi ne abu na ɗaya, wato ma'amala da mutane ta gagara tsakaninsa da su. Iblis yakan saka irin wannan ya zama cewar jama'a ma mutane ma su riƙa gudunsa suna ƙyamarsa. Me waye je ya zauna cikin mutanen, sai ga kamar mutanen tattoshe hanci suke, sai ce wani abu suke ji a jikinsa mai wari kawai, shi kenan, saboda haka ba zai ƙara zama tare da mutane ba. Me waye shiga cikin mutanen idan an ce ya yi magana ko a wani taro ya kasa yi, ya tashi jikinsa yana rawa, bakinsa yana harharɓewa. Irin waɗannan abubuwa za su yi ta faruwa, suna da yawa, ba za su faɗi ba. Waɗanda suke zuwa gurin kullum sai sun zo da sababbin abubuwa irin waɗannan. Duk abin da nake faɗa ɗin nan bai fi kashi ɗaya ila daga dubu wanda ike samun irin masu irin wannan halin ba na sha'anin mu'amalar nan kawai, amma kuma ɗan waɗanda suka faɗo mun su ne kawai nake faɗa. Ma komai ba zai wani idan ya zo mutanen ne, in ya gansu akwai abin da yake ji a jikinsa, saboda haka ba zai shiga mutane. Wato Iblis yana nufin ya raba shi da mutane gabaki ɗaya. Babu yadda za a yi ya zama cewar baka tare da mutane kuma sannan ka amfane su. Annabawa mutane suke nema, ‘yan kasuwa mutane suke nema, har ana zuwa a yi wani taimako na samun jama’a, ‘yan siyasa mutane suke nema, waɗanda ya kasance suka kafa makarantu irin masu zaman kansu na mutane suke nema, ko makarantun gwamnati ne mutane ake nema. Amma shi Iblis sai ya kasance ya raba shi da mutanen, kuma ya saka shi jin haushi da rashin ƙaunar mutanen da kuma kasa yin mu'amala da su. Saboda haka duk wata hanya da wani masoyinsa zai bi don ya raba shi da wannan ba zai yarda da shi ba. Saboda haka sai dai ya ta zama haka. Za ga mutane sun zo da iyaye da ‘yan uwa, maza da mata sun zo, amma shi ba zai zo nan ɗin ba. Su za su faɗi irin waɗannan halayen da yake shiga. In yana da mata a haɗa baki da matar, a ba da wani abu a sace wanda za a riƙa yi ila kwana bakwai kwana, kuma sai ga yana dawowa hayyacinsa. In babu, wataƙila ko zai amince da asibiti idan an kai shi can, kuma a haɗa baki da su ma'aikatan asibiti a irin yadda za a ba shi taimakon da zai zama ya fita daga wannan. Wani za ga cewa mai gida ne, amma duk iyakacin waɗanda suke gidan duk ya yi fata-fata da su, ya kore su, gidan kuma yana kulle. Ko da fitowa zai yi ɗin makila, sai dai ya fito ƙofar gida ya zauna ba mai shiga, sau daga babu abin da za a iya ba shi, bai yadda da kowa ba. Akwai irin waɗannan sanannen iri-iri-iri-iri. Insha Allah za mu tashi a kashi na takwas, inda za mu kawo yadda zai gamu da wayansu mushkiloli na bazata shi kansa da sauran wayanda suke tare da shi a san da yake fifikon yadda zai rayu yadda zai nemi ai yadda zai yi sana'a yadda zai gwada wata fasaha da Allah ya masa ta musamman yadda zai yi kulle business yadda zai zama wani ko dan kwangila ko wani dan siyasa gashi nan dai shi kuma zamu ga irin matsalolin da zai irin mushkilolin da irin wayannan salihai suke fuskanta duk wannan kar amanta iblis shine yake da ruwa da tsaki akan wannan amma idan da wani shedan ne bai isa ba shi shedan da yazo ya shafe shi shi ma sai dai kawai ya zama a tashi a kansa dole shi ma a nemo malaman aljanu su ne masa ruqiya shi ma dan adam ya shafe shi to amma wannan da yake iblis ne yana da dabaru iri-iri da fawa iri-iri to saboda haka sam babu yadda za a yi ya zama cewar duk wani abu da za a yi din ya zama wannan abin ya yi tasiri a kansa to amma kuma Allah da ikonsa ana nan dole sai Allah ta'ala ya kawo yadda zai fatali da shedan din ya kore shi ya la'ance shi wannan kuma bawa na salihi wanda ya zama cewa inna ibadi laysa laka alayhi sultan bayina kai iblis baka da iko a kansu sam to saboda haka shi iblis ya san irin dabaru zai amfani da dukkan makamansa da dukkan rundununsa gabaɗaya duk shedanu fa gabaki ɗayansu nasa ne duk aljanu nasa ne sai waɗanda ya kasance in musulmi saboda zai amfani da makamansa duka a kan mutum ɗaya irin wannan ya ga cewa bai kai ga matsayin da Allah ta'ala ya nufa kawai zai kai ba shi a nasa zaton to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce ai bayina baka da iko a kansu ana nan ana cin wayannan musulunci ga Allah ta'ala ya kawo wani lutufi wannan yaro ya rabu da dukkanin wayannan matsaloli da yake ciki sannan kuma ya kasance lafiyayye kuma duk irin abubuwan da yayi tafiki kun ya nema ko zai samu sai kuma Allah ya kawo masa su cikin sauki kuma ya ninninka masa a cikin sati duk sai ya manta da wannan bakin ciki da wannan bacin rai to Allah ta'ala ya yi mana bakin ciki da bacin rai da damuwa Allah ka raba mu da shi dan Allah ka raba mu da shi kai mana katanga da shi mun rike shi abokin gaba kamar yadda ka umarce mu saboda ka Allah ka yi wa dukkan musulmi magani na shedan innaka ala kulli shay'in qadir.